الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد يومنا goma sha hudu ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya dace da hudu ga watan uku miladiya kenan shekara ta 2026. Jiya ba mun taro mun kammala karatu a cikin suratu Ibrahim, kuma mun fara bayani a cikin suratu Al-Hijr. Mun yi bayani cewa suratu Al-Hijr sura ce ta 15 a jerin surori da suke cikin Alƙur'ani, kuma ayoyinta 99 ne. Sura ce makkiya. Suna na wannan sura an samo shi cikin aya ta 80 a wannan sura mai albarka, wa laqad kadzaba ashabul hijr al mursalin, a ciki aka samu wannan wato al-hijr, ambaton wannan suna, wanda al-hijr suna ne na wani gari wanda mutanen Annabi Salih alaihi salam suka kasance a wajen, su ne Samudawa, su ne Samudawa. Idan za mu duba sura a dunkule kafin mu shiga bayanin ta dalla-dalla, malamai sun kasa ta gida biyar. Kamar yadda muke cewa, in kana so ka samu tadabburi cikin sauƙi a cikin Alƙur'ani, ma'ana ka fahimci kowace sura abin take kunshe da shi, to kalli yadda jerin ayoyin surar suka kasance. Malamai sun yi wato wallafa na tsarin tadabburi, sun kalli kowace sura da abin da ke kunshi a cikinta a dunkule kenan, a dunkule kenan. Wannan sura in mun kalle ta a jumlar ta, za mu ga kamar gida biyar take kasuwa. Gida na farko shi ne kamar muqaddima, muqaddima kamar shimfiɗa ke nan. Daga aya ta 1 zuwa aya ta 15, Allah tabaraka wa ta'ala, aya ta farko ya buɗe da bayani na falalar Alƙur'ani da matsayin Alƙur'ani. Domin mushrikan Makka suna ƙaryata Alƙur'ani cewa ba wahayi ba ne daga Allah, sai Allah ya bayani girman wannan littafi na Alƙur'ani, sannan kuma da bayanin irin halin da su waɗannan azzalumai mushrikai za su kasance a ciki bayan mutuwar, shi ne nadama na ƙaryata Alƙur'ani. Idan mutuwa ta zo musu, ko kuma aka tsaye da alƙiyama, suka ga abin da ake bayani ya tabbata, sai kuma hankalinsu ya tashi, sai yi nadama. Ina ma a ce sun kasance sun shiga musulunci, ba su ƙaryata Alƙur'ani ba. Rubama yuwaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Sai Allah ta'ala ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani cewa ya kyale su, shi na shi dama wa'azi ne. In yayi wa'azi ya kyale su, in sun yi imani to amfaninsu ne, in ba su yi imani ba dama an faɗi cewa za su yi nadama. Kuma wannan aya da aya ta uku a wannan sura za ka ga tana bayani game da yawa daga masu ƙaryata Alƙur'ani ko masu ƙaryata manzo sallallahu alaihi wasallam, abin da yake rudarsu shi ne abin duniya. Suna da matsayi na duniya ko abin duniya. Sai Allah ya ce zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamun. A kyale su, su ci gaba da abin da suke na fantama a duniya da jin daɗi, ganin cewa su da mazu su iya nan kawai za a yi rayuwa, ba za a, in an mutu ma ba za a tashi kiyama. Sannan Allah ya bayani cewa duk wata al'umma ko alƙarya da ya aiko manzo da littafi suka ƙaryata, Allah yana halakar da su. Kuma halakarwar ana sanya mata lokaci ne. Allah ta'ala yakan jinkirtawa azzalumai na wani ɗan lokaci kafin ya kama su. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. Za a ba su littafi a aiko manzo, in sun ƙaryata sai Allah ya halakar da su. Sannan in lokaci na halakarwar, babu wanda zai iya wato kare su daga wannan azabar Allah in ta zo musu. Ma tazruku min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Kowace al'umma tana da lokacinta da za a jinkirta mata, sannan kuma a kama ta bisa laifin da ta aikata. Duk a wannan a cikin muqaddima aya ta 5, in ka je aya ta 6, Allah ta'ala yana bayyana yadda mushrikai suke yin gizgili ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna cewa da shi yana da tabin hankali ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr innaka la majnun kuma take karyata cewa ba gaske bane abin da yazo zuciya shi manzo ne daga Allah in haka ne ya kawo musu shaida abin da take bukata kuma a aiko mala'ika ya rika yi masa rakiya law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin saboda an ga mala'ika wato su sun san akwai wasu halittar Allah sunan su mala'ika kuma sun san mala'iku ba irin mutane bane so a aiko mala'ika ya rika bin manzo Allah yana gaskata shi yana ce ai manzo ne daga Allah in har ana so su imani sai Allah ya musu raddi yace wa ma nunzilu al mala'ikata illa bil haqq inda ya mala'iku suka zo ai magana ta kare ai ba jinkiri illa bil haqq wa ma kanu idan munzirina ba za a yi wa mutane jinkiri ba har in suka ce aka mala'ika in mala'ika ya zo shi ba irin mutum bane da zai musu wa'azi a taurare su a halakar da su za a yi kai tsaye kuma sai Allah ya kare wannan littafin da ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi littafi ne tsararre inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wannan qur'anin da Allah ya wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafi ne wanda aka tsare shi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi Allah ya tsare al-qur'ani har zuwa lokacin da zai dauke shi sannan kuma sai Allah ya tasiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wana ya rarrashe shi akan abin da yake fuskanta na tsangwama da cutarwa daga mushrikai cewa haka al'amarin yake tun manzanni na baya wa laqad arsalna min qablika fi shi'i al-awwalina a cikin al'ummomi na baya ai ko manzanni wa ma ya'tihi min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un in aka aiko manzo sai suka izgili da shi yace kazalika kamar haka ne nasluquhu fi qulubil mujrimina wato muka sanya a cikin zukatan wato masu laifi mujrimai mushrikai kenan na ƙaryata manzannin Allah kamar yadda Allah ya ce atawasaw bihi balhum qaumun fa kai ka ce wasiya wasu suke wa wasu duk da tsawon zamani amma ɗabi'ar iri ɗaya ce haka masu laifi suke mujrimai ayyukan su iri ɗaya ne ba sa yin imanin Allah ya ko manzanni la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalina cewa da suke a kawo su aya sai Allah ya ce ai aya shi yake ba da ita ga manzannin sa ma'ana mu'jiza abinda suke cewa a kawo don su gaskata manzannin Allah ya ce in ma mun ba su aya ba dole su imani ba saboda na baya sun nemi ayar an ba su ba su imani walau fatahna alaihi baban min as-sama'i da ake sun ce a bude musu kofa a sama da hau tamaniya suka kuma hau din fazallu fihi ya arjuna la kanu innama sukirat absar sai ce ƙarya ne kawai ce hide ne saboda haka cewa da suke aka musu wata aya wannan al'amari ne da yake hannun Allah kuma Allah ya tabbatar da cewa ko da an ba su aya ba fa dole su imani ba wannan kamar mukaddima kenan aya ta 1 zuwa 15 in ka kalli yani abin nan tsarin sura sai kuma daga aya ta 16 zuwa 25 gaba ta farko kenan daga aya ta 16 zuwa 25 a cikin waɗannan akwai kafa hujja ya ad-dalail al-kauniyya ko al-ayat al-kauniyya ayoyi na kauni shine halittar Allah tabaraka wa ta'ala domin tabbatar da kadaituwarsa ta yaya za ka san akwai Allah ta wannan halittar da ka gani shin wannan sama da ka gani da wannan ƙasar da halittun da ke cikinsu haka kawai suka faru ko kuma a'a akwai wanda ya kaji halittarsu akwai wanda ya fare su a matsayinka na wanda Allah ya baka hankali wannan da shi yake auna al'amura kai dan adam in ka dubi wannan sama da ƙasa da halittun da Allah ya halitta da kai kanka ka san cewa ba zai yi a ce haka kawai abin ya faru wa fi anfusikum afala tubsiruna kalli kanka mana kai kanka aya ne yanzu kai haka kawai ka kasance ba tare da an halicce ka ba kawai aka waye gari azinka tsulum a duniyar nan a ba zai yi ba ko ba haushe ma cikin hankalinsa cewa ruwa baya sami kuma haka ne haka kawai ruwa yana zaune shi kadai kuma ya canja ba tare da wani abu ya taba shi ba zai yi ba to saboda haka wa'annan dalail ko al-ayat al-kauniyya suna tabbatar da akwai Allah kuma wanda yayi waɗannan Allah ne mahaliccin guda ɗaya dan da ba ɗaya bane da an samu matsala a fa ma'aunin hankali in ka duba law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata ka auna ka gani inda a ce Allah ba ɗaya bane ubangijin halittun nan da an samu matsala saboda dabi'a shine yanzu mu a ɗan adam cikin mu a ce a gari ɗaya an yi sarki biyu ana yi sai a Kano ko ana yi a Kano mun gani mutum sani babu gari a Kano an yi ko ba mun gani an yi sarki biyu a Kano abinda yake dabi'ar hankali ba bata yadda da shi amma dai kuma gashi Allah da iko yake dai inda aka samu biyu ko sai an samu me matsala zahiri ne dole haka Allah ya tafa hujja akan cewa shi ɗaya ne ta me lauka da fihi ma alihatun illallah da a ce Allah ba ɗaya ba ne na fasa daga da an samu matsala domin ɗayan zai ce ai ruwa ɗaya ce ahadi ba na su za a samu matsala da ba a zauna lafiya amma duniya nan tun da kake jin labari halittar ta zuwa yau ka taɓa ji an samu wata matsala saboda Ubangiji shi kaɗai ne ya halitta duk halitta kuma al'amura a hannunsa shi yake abin da yake so shi ɗaya ba don haka ba da an samu matsala. To waɗannan dalilai suna tabbatar da akwai Allah kuma Allah ɗaya ne su ne ake cewa al'ayat al-kauniyya halittun Allah sai Allah ya kawo shaida akan haka daga cikin ayata 16 zuwa 22 walaqad ja'alna fis sama'i burujan mun sanya buruj ma'ana gurabe wato burji na taurari shine mazaunai ko hanyoyin da suke kai kawo ko kuma matattararsu kuma Allah ya sanya suka zanto taurarin suka zanto wa zayyana halin nazirina ababen ado da aka yi wata samaniyar kawa da shi sannan wa hafizna halin kulli shaitan rajim illa man istaraka sam'a fa atba'ahu shahabun bi hazzu wa ayatin 22 wa arsalna riyaha lawaqiha Allah ya ce mun aiko da iska ta zanto lawaqiha shine mai barbara na abubuwan da kake gani na tsirrai din nan al'ada shine kowane akwai jinsi a cikin su amma su Allah ta'ala da iska yake haɗa tsakanin su in iska ta kada sai ta ɗauki wato ta yi barbara tsakanin bishiyoyi ko shukoki sai ka suna ba da yaya shine wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an sannan Allah ya saukar da ruwa daga sama fa ataynakumuhu muka shayar da ku wama antum lahu bikhazinina alhali ba kuke da ma'ajiyar ruwan ba ku da taskar da kuke ajiyewa Allah ne yake ba ku in ya so lokacin da ya so sannan bayan aya ta 22 an yi bayani na hujjoji da ke tabbatar da cewa akwai Allah kuma Allah ɗaya ne aya ta 23 zuwa 25 sai Allah yake kawo mana cikin ƙudurarsa yadda yake rike da al'amuran bayinsa na rayawa da kashewa wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithuna mu ke rayawa mu ke kashewa da Allah ta'ala kuma mu ke gadi dukkan abin da yake bayan ƙasar sannan ya yi bayanin ilimin Allah wanda ya game sanin komai da komai walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almustaakhirina Allah ta'ala shi ne wanda isan waɗanda suka gabaci waɗannan al'ummar da aka aiko musu da manzo tun daga wanda ifada ta kowa shi ne annabi Adam alaihi salam har zuwa kan zamanin manzo Allah ta duk Allah ya san wannan da kuma ke da ya san kuma wanda suke a wannan lokacin sannan yace kuma walaqad alimna almustaakhirin har kuma a tashi alkiyama Allah ya san halittun wannan za su zo a wannan duniya su rayu kaga ilimin Allah ya gane kenan ya yalwace ko me da menene Allah ya san kowa ya san kowace halitta tun farko har zuwa ƙarshe sannan kuma sai Allah yace wa inna rabbaka huwa yashur kuma duk wannan halitta tun farko har zuwa ƙarshe din nan to ubangijin ka shi zai tara su waje guda a ranar alkiyama dan yayi musu hisabi kaga wannan yana nuna ne iko na Allah da kasancewarsa shi ne wanda ya halitta yake rayawa da kashe su kuma zai tada su a ranar alkiyama kaga wannan shi ne gaba ta farko gaba ta biyu a cikin wannan sura sai gaba ta uku sai Allah ya kawo bayani game da halittar dan adam da yadda al'amari ya kasance lokacin da Allah ya halicci dan adam kuma dama ya halicci iblis sai yayi umarni ga mala'iku su yi sujjada ga annabi Adam da iblis din a cikin su amma iblis ya kiyaye yayi sujjada Allah ya bayyana asalin halittar dan adam wala khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun an halitta dan adam daga salsal shine wato wani tabo wanda yake ke kasashe kuma shi wannan an yi shi ne shi wannan min hama'in masnun daga yumbu ko kuma lakar da take ta canja yanayi masnun wanda ta canja al-qari shine mutaghayyir kenan wanda ta canja daga ciki Allah ya halitta dan adam yumbu shi ko abin nan iblis an halitta shi daga wal janna khalaqna min qablu min nari samum daga wuta wacce take a harshen wuta aka halice shi. Sannan Allah ya bayani yadda ya umarni a yi wa annabi Adam sujjada a girmama shi, amma mala'iku suka yi sai Iblis ya ce ba zai yi ba, kuma ga dalilin da ya sa bai yi ba, ya ce illa Iblis aba an yakuna ma'as sajidina, qala ya Iblis ma laka alla takuna ma'as sajidina. Allah ta'ala ya ce bai yi ba sai sujjada ba kai Iblis. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamadin masnun. Ni da aka halice ni daga harshen wuta, ai na fi daraja, ta yaya zan tsinkuya in girmama wanda aka halice shi daga tabo, wanda yake ya canja kala, ya canja mai waje, kuma yana ganin yana da daraja. Saboda haka yake yarda ya sujjada ga annabi Adam alaihi salam, sai Allah ya la'ance shi ya kore shi daga rahmatsa. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Aka kore shi aka ce Allah ya ce shi, wa inna alayka al-la'nata ila yawm al-din. Allah ya yi masa hukuncin la'anta tun da ya saba wa umarnin Allah. To amma sai ya nemi wata alfarma a wajen Allah ta'ala cewa a bashi jinkiri. Qala rabbi fa anzirni ila yawm yub'athuna. A jinkirta masa rayuwa, ma'ana kar a kashe shi har zuwa ƙarshen duniya. Allah ya karba masa wannan roƙon da yayi, yace qala fa innaka minal munzirina ila yawm al-waqt al-ma'lum. Zuwa lokacin da Allah ya iyakance na wannan duniya. To kuma Iblis ya alƙawari waɗannan da aka fifita a kansa sai ya gabayar da su, ma'ana sai ya dulmiyar da su, tunda shi ya faɗa cikin halaka, to kuma sai ya ja su cikin halaka. Ba zai kyale su tsira ba, irin yadda ya yi ga mahaifinsu annabi Adam da mahaifinsu na Hawwa, haka zai yi ga zuriyarsu. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Zan ƙawata musu, wato aikin sabo a bayan ƙasa, in ƙawata musu saƙonka a bayanka, su ƙi bin umarninka, yi ƙoƙarin fatakar don me, domin dai ya ja mutane zuwa ga halaka. Inna ma yadda hizbahu li yakunu min ashabi sahir, yana kiran mutane don su zamo daga ‘yan wuta irinsa. Amma Allah ya keɓance wasu bayan, shi da yake zai ɓatar sai Allah ya ce a'a, akwai waɗanda su kan ba za ka iya ba, don Allah ya yi musu, ya ba su kariya. Yace illa ibadaka minhum mukhlasina, shi ma ya sani Allah ya tsare wasu ba zai iya halakar da su ba, zababbu a cikin bayan Allah. Shine fa da Allah, inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawi. Kaga Allah ya tsare wasu bayi, Iblis ba zai iya cutar da su ba. Allah ya hukunta cewa su kan za su tsira a gobe kiyama, Allah ka sanya mu cikin su. Sannan Allah ya bayyana irin wutar da za a sa Iblis da mabiyansa, cewa in wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'ina, matattar dukkan azzalimai wutar jahannama ce, inda Allah ta'ala, wutar da take da ƙofofi guda bakwai, da ha sab'atu abwabin, kuma li kulli babin minhum juz'un maqsum. Yan wutan nan za a kasa su, kowane ƙofa tana da yankin da za a zuba su ta wannan ƙofar, yan wuta. Sannan Allah ya bayyana su kan waɗanda aka keɓance, Allah ya kare su daga sharrin Iblis, to su kan suna gidan aljanna. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, za su shiga aljanna, Allah ya sanya su a aljanna gidan rahmatsa, a ce da su udkhuluha bi salamin aminina, ku shiga aljanna cikin aminci. Kuma Allah ta'ala in za a shiga aljanna zai tsarkake zukatan ƴan aljanna, ba irin mutanen da ke duniya ba, ba irin ɗabi'ar zuciyar ƴan duniya ba, su za a cire zuciyar a canja ta ba irin ta duniya ba. Domin a duniya akwai wani abu a cikin zuciya wacce kowa yake da ita, sai masu ne wanda yake annabawa da manzanni su ne kawai ba su da wani, wato wani abu a rai a zuciya, wani gilli, wani jin kaza da kaza, irin hasada ɗin nan da ƙyashi da jin kai da isa da waye, duk wannan a cikin yake, kuma kowa yana shi, sai dai na wani ya fi na wani, wani kuma yana ƙoƙari ya gyara nashi ya rage, amma duk kowa yana da wannan. To shi yasa kake ganin ana samun matsala a duniya, ba za mu zauna lafiya da juna ba, saboda in naga ka canja ta ce dan me, kuma gashi dai ba ni nake baka ba, Allah ne ya baka, amma sai in ji haka zuciyar ce, kuma ga gata ga kaza ga kaza. To yan aljanna sai a cire wannan baki ɗaya a wanke zuciya, ba wanda zai shiga aljanna da wannan, sai da in ka shiga aljanna ma, to ai in ga je aljanna ma gidan da za a baka kai wanda yake mun kankanta gida ma, in yana yawa ba yi maka yawa, to ina kai ka shagala ma da gidanka, ina za ka kalla na wannan. To bare kuma za a ƙara wanke zuciya, a baka rabo mai yawa, sannan kuma zuciyarka baka da wata damuwa, ba za a kalli wane yana da shi wane bai da shi ba, zuciyar wa naza'na
ma fi sudurihim min ghillin, duk wani abu na damuwa za a cire a shiga aljanna, ikhwanan ala sururin mutaqabilin, ana yan kuwa ana kan zaune akan karagai ko kuma wato gado na kasaita, ana kallon juna cikin kwanciyar hankali. Allah ka sanya mu cikin aljanna, sannan aljanna la yamassuhum fiha nasab, babu wahala, ai ba aiki a aljanna, an gama aiki anan ne ake zuwa kasuwa a je gona a yi kaza dan ka samu can ko ba ka bukata, saboda an baka duk abin da kake bukata, kawai zama za ka yi kana cin aljanna kawai. La yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha, sannan ba za a kuma fita ba an shiga aljanna. Tadawwamat jannatu adnin, inda ba a fita sai dai a yi ta zama. To kaga wannan duk wanda ya ji wannan lalle zai so a ce yana cikin yan aljanna, ko wanda ya ji abin da aka aje wa yan wuta zai yi taka tsantsan ya kiyaye kansa. To kaga wannan shine gaba ta uku a wannan sura, sai gaba ta hudu shine bayanin kisoshi na annabawa. Kisoshi na annabawa, kisoshi na annabawa, Allah ta'ala ya newa manzo Allah ta'ala sallama tasriya ne da wannan, ya bashi labari cewa kamar yadda a farkon sura aka faɗi cewa Allah yana aiko manzanni, yana kuma wato sanya mutanen da suke ƙaryata manzanni a yi ta rigima da su, suna cutar da manzanni, amma a ƙarshe kuma sai ta ga Allah ya ba da nasara ga manzanninsa da mummuni. To wannan kaga kamar yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa halin da ya samu kansa a ciki, mun ce wannan sura ta sauka ne a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasa matarsa wadda yake kauna da na Khadija, wacce ta taimake shi wajen tunda aka fara kiran mutane zuwa ga musulunci har zuwa wannan shekara, ta zama mata goyon baya da kuma taimako, sai Allah ya karbe ta. Sannan ga kuma bakwarsa Abu Talib, shi ma da yake taimaka masa, shi ma Allah ya karbe shi, sai ya samu kansa cikin damuwa. To sai Allah yake ba shi labari cewa ya kwantar da hankalinsa, haka dama sunna take, za a aiko manzanni kuma su yi ta fama da mutanensu, amma dai a ƙarshe sai Allah ya ba da nasara ga manzanni, ya ɗaukaka addininsa. Ya fara kawo kisa ta annabi Ibrahim, wa nabbi'uhum an dhaifi Ibrahim, labarin abin da ya kasance na annabi Ibrahim, sannan sai kisar annabi Lut, ta shigo cikin jerin kisa annabi Ibrahim. Falamma ja'a ala Lut lil mursalin, Allah ya ba da labarin abin da ya kasance na mutanen annabi Lut alaihi salam, kuma a cikin wannan kisoshin sai yake ishara ga mushrikai, yake nuni gare su cewa suna fada aya a cikin wannan, ma'ana akwai abin ɗaukan wa'azi a cikin kisoshin da ake faɗi na wannan manzanni din, domin ya ce waɗannan da aka halakar mutanen annabi Lut, ya ce wa inna abu da ya kawo kisarsu, sai ya ce wa inna huma labi sabilin muqimin, wato su waɗannan da ake ba ku labari, labi sabilin muqimin, ma'ana suna hanyar da kuke kai kawo, kuna ganin gidaje da alamominsu, kuna da labarinsu, kun san an taɓa yin su, ma'ana hanyar da ake bi ake kai kawo, ma'ana tafiya garuruwa da kuke kuna ratsawa ta inda aka halakar da waɗannan mutane, kuna da labari, bai isa aya gare ku ba? Yace inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin, akwai aya ga masu ɗaukan wa'azi, shine al mutawassimin, ma'ana masu yin tunani, al mutaammilin kenan, al mutafakkirin, masu tunani, akwai aya gare su, ma'ana ka wuce ka ga inda aka halakar da waɗannan mutane, kuma kana da labarin abin da ya gudana, me ya kamata kai wa kanka? Shine ka nema kanka tsare daga abin da ya same su, ko ba haka? To kaga Allah yana bayani a cikin kisoshin, sannan yana jan hankali da cewa ana ba da labari ne domin su ma su ɗauki wa'azi, mushrikai suna da labarin waɗannan da Allah yake bayani, sun sani kuma suna ma kai kawo a kasuwanci ko kai kawo a tafiyarsu, suna ganin garuruwa. Sannan Allah ya kawo kissa ta ashabul ayka, ashabu al-ayka su ne mutanen da Allah ya aiko musu da manzo, ya ce wa in kana ashabul aykati la zalimina, an aiko musu manzo amma suka yi tawaye ba su manzon ba. Ashabul aika su ne mutanen wani annabi? Mutanen wani annabi ne ashabul aika? Annabi Shu'aib, annabi Shu'aib. Al-aika shine gonaki, wato yankin su lambuna ne da gonaki masu duhuwa ta lullube, kamar yadda ake cewa kurmi, yankin su waje ne mai ni'ima, Allah ya musu ni'ima, amma a madadin cewa Allah godiya sai suka saba wa Allah, su ne mutanen annabi Shu'aib alaihi salam. Su ma din labarin mutanen annabi Shu'aib bai ɓuya ba ga Larabawa, suna da labarinsu. kuma garin da suka rayu a ciki ana kai kawo shi ma ana wucewa ana da labarin su ma ce wa inna huma labi imamin mubin da su da mutanen annabi Lut ma'ana labi tariqin wadihin yamurru bihim almusafiruna kulla waqtin duk matafiya suna wucewa yau da gobe suna ratsa garuruwan da aka halakar da wannan suna da labari cewa nan an taɓa yin wasu mutane ga abin da ya gudana gare su Allah ya kuma musu manzo suka sabawa manzon Allah ya halakar da su saboda haka ku dauki izina da aya game da abin da ya faru ga waɗancan ku gyara kafin kuma irin aka ta same su sannan sai aka cika da kissar ashabu al-hijr su ne samuda wata annabi salih alaihi salam walaqad kadzaba ashabu al-hijr al-mursalina Allah ya cika kissar da mana kawo labarin da kan manzanni da kissar mutanen annabi salih su ne mutanen hijr wannan garin da Allah yake ba da labari waɗannan kisoji kamar yadda muka faɗa hikimar shi ne na farko dai tasliya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rarra shi game da abin da yake faruwa gare shi na kuntatawa da cutarwa daga shirkai cewa ga abin da ya gudana ga manzannin baya ya zamo ya haƙuri fasir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wa la tastajina ya haƙuri game da abin da yake abin nan faruwa gare shi sannan su kuma masu laifi ya zamo musu aya domin kaga haka ma Allah yake inna fi zalika ayatin sai ce lil mutawassimin akwai ayoyi ga masu tunani masu daukan wa'azi masu nazari masu daukan izina idan waɗannan mutane sun yi abin da suka yi ga abin da ya same su kai ba in kai ba zai same ka ba to sai ka shiga taitayinka ka gyara ka karshe ayoyi na karshe a wannan sura ta al-hijr daga aya ta 85 وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وما هلكي سمي da kasa da abin da ke tsakanin su ba sai da gaskiya sai da hikima sai da dalili shine dan abutawa Allah shi kadai sannan kuma sai yace wa inna sa'ata la'atiyatu kuma bayan duk abin da ya gudana ya gudana Allah zai tashi wannan duniya ma'ana a nade ta kuma a je a tsaya gaban Allah domin yayi bayi hisabi shine bayanin hikima ta aiko manzo sannan kuma da abin da Allah ya ba manzo Allah karatar na alqur'ani wanda yake walakat atainaka sab'an min al-matani wal qur'an al-azim kun baka sab'an bakwai daga al-matani wato abin da ake yawan maimaita karatun sa kuma mun baka alqur'ani mai girma sannan sai Allah ya ji hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa matsayin duniya cewa ba komai bace kada idamu da ita ma'ana kada kula da abin da waɗancan take kai waɗanda suke alfahari da abin da suke da shi na duniya kuma wannan yasa suka kibin gaskiya yace la tamuddanna aynaka ila ma mata'na bihi azwajan minhu abin da muka ba su na abin duniya dangin abin duniya daban-daban wanda dalilin wannan yasa ma suke tawaye ga kibin Allah su waɗancan mushrikai sai Allah yake wala ta'zan alaihim waqfid janahaka lilmu'minin sannan ka kaskantar da kansa ga mu'mini ma'ana ka ja su a jiki kai musu mu'amala da tausayi wa bima rahmatin min Allah lin talahum wa law kunta fadhlan ghalizal qalbi la fadhlu min hawlik Allah ya sanya manzo Allah ya zama mai taushi kuma yayi masa umarni da mu'amala ta tausasawa waqfid janahaka lilmu'minin ya zama mai mu'amala da tausayi da kuma kaskantar da kai ga mu'minai kuma ya gaya wa mutane cewa shi ne gargadi ne wa kul inni an-nadhirul mubin kama anzalna alal muqtasimina kamar yadda Allah ya saukar ga waɗannan da suka yi rantsuwa suke ƙaryata manzon Allah suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi rantsuwa cewa manzon Allah ba manzo bane daga Allah suka yi rantsuwa to saboda haka Allah tabaraka wataala yake gaya manzo Allah ya ci gaba da wa'azi da hakuri da yace wa inna sa'ata la'atin fi fi fatrah as-sab'a al-jamee sai hakuri kyakkyawan hakuri sannan bayan wannan kuma sai Allah tabaraka wataala ya ci gaba dai da rarrashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da wa'azi fatna bi matumar wa'arid an al-mushrikeena sai yace inna kafainaka al-mustaqimin isar maka da masu ilgili din nan zamu yi maka maganin su kai dai ka ci gaba da wa'azi kada ka damu da su domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana samun damuwa akan abin da mushrikai suke na ƙarya tashi da kuma ilgili shine fadin Allah wala kad na'lamu annaka yadhiqu sadduru kalima ya kudu mun san kana jin damuwa da kunci bisa abin da suke aikata na kafirci da kuma irgin amma kai hakuri ka ci gaba da ambatan Allah da kuma yin sallah fasabbi bihamdi rabbika wa kun minas sajidin ka ci gaba da ambatan ubangiji ka ci gaba da sallah domin wannan shine zai baka kwanciyar hankali sannan ka ci gaba da wutar Allah har izuwa yaqini yazo maka shine mutuwa wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin to wannan shine ita ce aya ta karshe a wannan sura a cikin minti nawa kaga ka riga ka samu ne haske kaga surar tana da gabobi bayan muqaddima da khatima gaba uku ne a cikin ta in ka kalli sura a haka to kana karantawa sai kaga ka fahimci abin da ke cikin ta cikin sauki zaka iya tadabburi ka gane wato adun kule kowace sura abin take kunshe da shi na sako kuma kaga an baka saukin kenan kai ne kai isti'azi kai kokarin karbar sakon da kuma aiwatar da abin da ya kamata na abin da aka yi maka wa'azi a cikin kowace sura Allah ya ba mu dacewa ayoyi da malai ya karanta ta ki biya mana
alif lam mim tilka ayatul kitabi wa qur'anin مبين ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مؤمنين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون
الله تعالى في ألف لا را ولا نغرف سوني دي وأن أكي بياني تنفرقم سورة البقرة ألف لا ميم الله تعالى ya bude wasu surori na alqur'ani da wadannan harufa an fadi hikimar haka ko wasu malamai suka ce saboda tahaddi ne ga larabawa cewa wannan alqur'ani ya sauka da harshen larabci wanda harshen nan ya haɗu ne daga harufan da aka ambata dinnan da shi ake rubuta wannan yare ko kuma shine ya haɗu aka ake magana da wannan yare saboda haka su da suke da'awar suna da fasaha masu wannan harshe larabawa kenan in da gaske suna ganin Qur'ani ba da Allah bane su iya su kwatanta kawo kwatankwacin Al-Qur'ani to ai da Al-Qur'ani da waɗannan harufa aka hada ai za su iya magana da Larabci da yake kunshe da waɗannan harufa to su kawo kwatankwacin Al-Qur'ani za su iya amma ba za su iya ba wannan yake tabbatar da Al-Qur'ani wahayi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala sannan wasu malamai suka ce kuma dai akwai tanbihi domin Larabawa cikin yaran su kan yi tanbihi in suna magana sukan faɗi wasu wato lafuzza na jan hankali wannan yana daga cikin tambihi na in an bude sura da waɗannan harufa ya ja hankalin mai sauraro ya ba da hankali wajen sauraron abin da za a karanta masa alif lam ra tilka ayatul kitab yace waɗannan ayoyi ne na littafi tilka ai ma'ana waɗannan abin da za a karanta dake cikin wannan sura mai girma ayatul kitab ai ayatun minal kitabil munazzal alayhi ayoyi ne daga littafin da aka saukar maka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam al-kamil al-haqiq bi ikhtisas ismul kitab wanda littafi ne mafi cika ibnu ashur Allah ya masa rahama yace falamma kana al-kalam muwajjihan ila al-munkirin tunda yanzu ana magana ne da masu inkarin cewa qur'ani ba daga Allah bane na saba an yastahzira al-munazzal ala muhammadin bi unwanihi al-a'am saboda haka sai ya dace a ambaci wannan abin da aka saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallama da ainihin takensa wanda yake gamamme shine alkitab wa huwa kaunuhu kitaban to wadanda ake magana da su ai sun san alkitab la'annahum hina jadalu ma jadalu illa fi kitab suna inkarin littafi cewa ba daga Allah bane sun san littafi domin Allah ma ya ce sun fada suka ce law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhu kenan an ba wasu littafi sun sani suka ce mu ma da an ba mu littafi da mun zama mun fi su shiriya waɗantan da aka ba su ashe sun san akwai waɗanda aka ba wa littafi to ko ma ga na ku littafi tilka ayatu alkitab wannan da ake karantawa ayoyi ne na littafin da Allah ya yi wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba ku ce ba ba ku littafi ba to ga Allah ya ba ku littafi yace wa annahum ya'rifuna ma 'inda al-umam al-akhirina sun sani Allah ya ba wasu al'ummomi al-kitab sune ahlul kitab yahudu da nasara tunda akwai larabawa da suka shiga addinin yahudu sai shiga addinin nasara kuma suna karanta littafi sun san akwai littafi to kuma gashi Allah ya ba ku na ku littafi tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin, kuma qur'ani ma'ana abin karantawa, mubin wanda yake mabayyani, ay mudhhirin lil haqq min al batil, wanda yake bayyana gaskiya ya waye ta ya bambance ta daga ƙarya, wal rushd min al ghayb, ya bambance shari'a daga fata, wal halal min al haram, wanda yake dauke da bambancewa daga wato bambance halal da kuma haram, ko kuma al zahiru amruhu fil ijaz, wanda al amru sa ya bayyana fili al wato mubin, wanda ya bayyana cikin ijazi kasancewar daga Allah yake, ba a iya kwaikwayon sa, ba a iya kwaikwayon sa. مالك أي هذه السورة آيات من الكلام الجامع، وأن السورة آيويننا واتو لتافن ديك أو كده واتو زنتينا الله شيني القرآن، وأن ديك أو كده بيانه وكنشه وكنشد الله يتوكر كباين في الله يتي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يتي ربما أي كثيرا ديوا ودند الذين كفروا تككافر كيو الله يود ذاتي ma'ana sifata su gurace cewa law kanu muslimina, ina ma a ce sun zama musulmi, zai kasance da yawa a lokaci da yawa za su yi wannan nadama din da gurata cewa ina ma a ce su ma sun zama musulmi, a gurabe daban-daban da yawa shine a lokacin mutuwa za su so su ce sun gyara, amma ba zai yi ba, da lokacin da za su ga kansu a cikin kabari ayi tambaya za su so a ce ina ma a ce sun yi ba da amsa, ba za su iya ba, an tashi kiyama, ina ma a ce sun musulunta sun makara a gidan wuta, in sun ga yadda masu imani masu laifi an shigar da su wuta cikin wannan azaba, sai kuma su ga su an fidda su, su kuma an kyale su, me yasa a ce ai dan ku ba ku imani ba, ba ku zanto musulmi ba, a dukkanin waɗannan gurabe sai sun yi mai ya waddu allazina kafaru law kanu kafirin, sai sun ce kai ina ma a ce sun shiga musulunci, ina ma sun yi imani da Allah, ina ma ina ma ina ma, a gurabe daban-daban-daban-daban, kuma duk sun makara, babu wani batun cewa su gyara, domin ba su yi imani da Allah ba suka mutu, tun lokacin da za a karɓi rayukansu za su fara ganin wato abin da yake na bambanci. Ka tambayi likitoci, su ne suke yawan mu'amala da masu mutuwa, ka tambaye su duk wani likita wanda yake tunda su suna yawan ganin mutuwar mutane, ku tambaya ku ce don Allah ta baku labarin ummun mu ne suka zo mutuwa, ya al'amuran su yake musulmi da kafiri, bambancin ai bambancin a fili yake, suna ganin abin ban mamaki, mummune suna mutuwa cikin abin hali yanayi wanda yake mai sauki, sabanin kafirai mafi tsawon lokaci za a ga suna mutuwa cikin yanayin da na tashin hankali, kuma su suna gani, to tun daga nan ne za ka ga bambanci, kafirai za su cin ka fata, ina ma a ce suna tun daga lokacin da mutuwa za su zo musu, haka kuma za a yi ta tafiya a tashi alkiyama, su ga mummune suna da haske, su ga mummune sun samu sauki, su ga su kuma suna cikin musiba, ina ma a ce irin waɗancan ne mu ma ina, sannan har a shiga wutar ma za a sa wasu masu imanin a wuta saboda laifi, su ga an fidda su, su ma su ce ina ma a ce ana ba, ko kun zauna dindindin ke ba fita, su ai saboda sun yi imani laifin su yasa aka sa su a wuta, rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimina walau tara id waqifu ala an-nar, Allah yake bada labari in an tsaye da su a wuta, fakaru sai su rika cewa dan wuta ya laitana nuraddu, ina ma a mayar da mu duniya, wala nukadiba bi ayati rabbina, ba za mu karyata ayyukan ubangiji mu, za mu yi imani, wa nakuna min almu'minina, za mu zanto daga mu'mini, kaga fir'auna ma ai abin da yake nan ko lokacin da mutuwa aka shake shi ta zo masa me yake, yace amantu ha la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israila wa ana min al na musulunta, sai aka ce al ana kama kara, shi ma da ya gani ya so ya shiga musulunci, dan ya ga hakika abin da yake gaskiya, amma me yake, yace wa ana min al muslimin, aka ce ina ai anan ka ba anan ake ce ana min al muslimin, tun a can baya kamata kai imani, dan duk wata shaida ta tabbata gare ka, وجاهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, sun ga gaskiya amma take ta suka yi saboda zalunci, saboda ka al'ana wa kad asaita qabl wa kunta min al-mufsidina, ina kama kara, sai yanzu kake ji cewa za ka yi abin nan, za ka ce wa ana min al-muslimina, ba zai yi ba, a baya ne ya kamata ka gyara, a saita a bayan kuma sai ka zama mai sabo kuma mai barna min al-musli saboda haka babu abin nan ka halaka ka tabe saboda haka Allah yake cewa idan an tashi al-kiyama ɗan wuta za su rika fatan cewa ina ma a mai da su duniya ta gyara kuma ta zama tana cikin masu imani kuma ba zai yi ba nadama ce wacce ba za ta yi musu amfani ba Allah ta'ala yake zarhu kyalefi ya kai manzona ya kulu suke abin da suke ci na jin daɗi wa ya tamatta'u su rika jin daɗin duniya dama abin da ake wa duniya kenan a ci dai a ci dai a ci dai duk wanda ka taɓa ya ce nema yake neman abinci ita dai ake wa to amma dai ka kiyaye kanka kar ka zama cikin waɗannan da Allah yake zarhu ya kulu wa ya tamatta'u kar ka zama cikinsu ci dai ci dai ci dai shine a gabanka kuma sai mutum ya rufe ido duk abin da ya zo kawai sai ya mai sai ya kai baki ba bambancewa tsakanin cin wannan ya dace ya kai baki na halal ne ko ba halal bane domin in ba na halal bane ya kai bakinsa ya ci to zai shiga wannan ayar zarhum yakulu wa yatamatta'u yaletu su ci gaba da cin abin da suke ci ba dai ci bane ai ta nema ana ci da ai ci duk abin da za a ci na dadi a duniya wa yatamatta'u a ji dadin duniyar sha'awa-sha'awan duniyar duk abin da ake samu din dan a ci a ji daɗi dan a yi kaza kyale su dama wannan ne ya hana su bin gaskiya da yawa mutane duniyar ce ta yi musu ta roƙe su ya sa suka ɗauka su ita kawai suke gani in dai za a same ta kawai kyale a samu ba dai duniya za a samu ba kawai kyale musu in dai kuɗi zai zo in dai za a samu abin duniya kai kyale kai kana wani magana wani halar kai dai a samu mana a samu dai a samu dai a ci dai a gina a hau a yi kaza a yi kaza a yi fanta ba a yi duk abin da ake so amma dai in ba a bi Allah ba to ana da matsala wayulhihimul amal kuma kyale su wato gurace gurace ya shagaltar da su ayyushghiluhum an ittiba'ika aw an istidadi al ma'ad kyale su sun ki bin ka ne saboda me suna son su tare duniya ita ce ta rode su ita ta shagaltar da su suka manta da lahira sai Allah ya ce fatawfa ya alamu da sanu za su san abin da ake ba su labari za su gani kuma za su sani za su gani kuma za su san abin da ake gaya musu gaskiya ne mana kyale su duk abin da suke yi na tara abin duniya saboda ya shagaltar da su gabarin bin gaskiya gabarin suna lahira to su yi ta yi har lokacin da gaskiya za ta zo gare su fatawfa ya alamuna za su san su a sani'ihim cewa abin da suka aikata mummuna shi ba daidai ba ne in sun gansu a wuta suka ga hukuba da ake ga masu laifi to za su yi nadama a wannan lokacin amma a duniya ba cewa suke a kyale su a daina musu wani wa'azi ana ce musu lahira su kawai duniyar ce suka san ta kuma ma su aikin da sun samu duniyar ma ai su ba su da matsala ba su da matsala wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabina suka ce ai mun fi kowa yadda muka tare kai da dukiyar nan ai ba matsala wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalab in ma muka koma lahira aka mai da mu can din to ai za mu samu abin da yake mafi alherin abin da muka tunda ai muna da shi a duniya kuma da shi za mu tafi tamamin cikin da shi za su tafi lahira to ai suna tsammanin wannan shi zai musu wani abin ba za a yi musu azaba ba saboda haka sun shagala da abin duniya sai Allah ya ce fa sauka ya alamuna da sannu za su san abin da suka aikata ba daidai ba ne ma'ana in sun ga sakamakon hukuba da ake ga masu wannan laifi sai na aluna abi talib Allah ya kara masa yadda ya ce inna ma akhsha alaikum min sunaini abin da nake ji muku tsoro abuwa ne guda biyu tulul amali wa tiba'al hawa yawan gurace gurace da kuma bin san zuciya wannan su ne ababen da ke halakar da mutane mutum yana da amal ko amal gurace gurace sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza an tara ana ta lissafi ana ta sannan da kuma bin san zuciya ittiba'ul hawa mutum yana ganin gaskiya ya kau da kai ya bi san zuciyarsa wannan sune abin da ke halakar da mutane yace fa inna tulal amal yunsi al akhirah yawan gurace gurace yana sa amanta da lahira saboda ai ka sa target ai jarinka sai ya kai miliyan 200 jalinka sai ya kai miliyan 50 kuma kar ka manta jalin nan ba da baka da ko sisi ya zama 200 kana murna ya zama miliyan 1 kana murna ya zama miliyan 15 kace a ai ba magana baka sani ba sai ka tsallaka ba daga miliyan 10 sai ga miliyan 50 da 70 kace a ai kuma kullun kana dan ƙara gaba kuma so kake target din ya ƙara ko titi ba ba haka kake empty amma yanzu ka da miliyan 20 amma ce a kake sai ta kai 50 kuma Allah yana da hikima sai ta kai 50 din da sai kace to ai an gama a yanzu ta kai 70 tana kaiwa 200 sai kace dubu kake so miliyan 2 sai an kai to an dinga fa kenan wallahi yana kai miliyan 2 nan so kake zama dubu kaza miliyan 2 ai yayawa a ina ai tukuna yanzu aka fa miliyan 2 ai yanzu aka fara so nake taninka 5 to a ƙarshe ma kuma sai ka zama shikenan ma ba batun ma wannan kuma an kure kawai ka baje kawai abin nan ko ma ta ko ina to shine ai abin nan tulul amal to yanzu wanda yake cikin wannan harkar yaushe ake magana lahira ina ai baka sani bane ai tun lokacin da yake miliyan 200 ka shiga matsala saboda ai karka manta tunda dukiyar ta kai miliyan 200 kake tunanin ya kamata fa yanzu kai gona gidan gona ya kamata kasuwar nan ka bude a kasuwar gabas domin ta yamma kake kuma ka sa jari a kasuwar arewa kuma karka manta kai ya kamata yanzu ka kafa kamfani yana ƙara gaba kana ƙara ne kuma abubuwa na ƙaruwa yanzu kana da kamfani kana da kasuwa a kasuwar gabas kasuwar yamma ayi magana a can kana cewa a'a odan nan ta ƙara so ayi ma magana ba ta ƙara so ba a ce in ta zo ba a tsaya sai nayi abin nan sannan ga gidan gona ga kamfani ina za ka sa kanka a'a ai ba iya wannan yanzu kuma sai ka ce to ya kamata fa in an tsallaka ni da bude estate saboda kaga a nan ai an gama a Najeriya to kana da kamfani a Lagos kana shi a Kano kana da shi a Abuja abin nan estate duk kai to kuma ai ya kamata a tsallaka ku Niger kuma in ana tunanin Niger kuma ya kamata kamaru ma a tsallaka ko a je Ghana a kafa abin nan a sa jari a kamfanin a Ghana to daga nan kuma sai a fara tunanin tsallaka shikenan kuma magana ta kai yanzu da Allah da wannan lissafin ina kai ina wani mutum yaushe kai sallah a cikin jami'i kullum kana hayya kana yawo kamfani ana lissafi kana zikiri ba sai lissafin naira amma ba lissafin saboda ba lokaci wa yulhihimul amal kuma dan adam duk haka muke wallahi malam kai kai ka kiyaye kanka kana fara abin nan in dai ba Allah ne ke muke ka ba tun zaka ga kana ƙara nisa sai a nemi ka a rasa a wajen karatu ba lokaci ba zai yiwu bane lokacin da ake karatun kai ka tafi a banda kana Dubai daga can kuma dan ma Allah ya ce muke ka biya ta umra Allah ya ce muke ka daga can kuma zaka tsallaka ce ga saboda ai wanda to da ina karatu zikiri ba kana can kana yawo duk wanda yaje kutan bezan an je ce na zama ake a kwanta yawo gari gari ake in kai wata uku ba ranar daya da zaka ce wai yau kwanta ne bacci yawo kake duk inda za a sa jari inda za a samu kaya masu kyau masu azan za su kawo kuɗi anan za a yi zikiri to haka za a shiga da haka za a shiga kuma karka manta ba kana kuɗi in mata kaɗe ne jarin yana kai miliyan 10 zaka ce to mata uku ya kamata saboda to ka kai miliyan 10 dole kai mata uku ma jarin yana kaiwa miliyan 50 dama mata huɗu dan ma ba kwalkwaro ne saboda mai ai kana ganin kamala ce cika ce sannan kowace kuma kai mata gida daban ba wanda ɗaya ba saboda ai ba ka so a samu hayaniya tunda akwai abin abin saboda ka yau kana can gobe kana nan kuma duk inda ka je lissafi ne waya ce matan ma ba san inda kake ba an tare yara ya'yan sai dai amma bayanin a biya kuɗin makaranta ka ce a je wajen abin nan sakatare abin nan biya ya biya duk abin da ake bukata kada Allah kar a abin nan ɗaya dama ba a tambaye kuɗin ce bane saboda kai kana abin lissafi ya fi ƙarfin a zo a tambaye ka wani abu yanzu abin da ake bukata a je wajen an gama to duk gaba ɗaya rayuwar kenan kuma wannan sai ka ce a ai kai ba magana ce kuma muka san ka aiwa ne ya muri wannan ka duba yadda amma kuma kai kullun kana masallaci dan ka je kasuwa dama ka zo ka dace ka dawo masallaci an yi juma'a da kai kana tsahon gaba amma duk da haka kana damuwa cewa ina ma a ce na zama irin tuwa ne wato kamar masallaci ke da kai ba shiga yawa duniya da a tara wallahi alherin ka da zuwa masallaci da kana wallahi shi ba ya da lokaci ne shi ma yana so amma ba zai iya ba ba lokaci to kaga akwai matsala ce kullu al-amal yana yunsil akhirah yana mantar da mutum lahira saboda ayin abin yayi yawa ba za a tuna ba ba za a tuna ba sannan kuma itiba al-hawa yasuddu an al-haq shi kuma bin san zuciya sai ya hana bin gaskiya kana bin gaskiya sai ka bin zuciyar ka to wannan abuwa wata halakawa guda biyu ne Allah ta'ala yake wa ma alaka
وَلَئِنَّ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
الله تعالى هنا بيان شيء وانا ايوي نا يد yake aiko manzanni ga dukkan al'ummomi kuma in suka karyata manzanni suka saba manzanni suka kibin Allah sai Allah ya halakar da su وما أهلكنا من قرية بمتبع هلك وابر بشمة القرية إلا ولها كتاب معلوم معناه بمتبع دوت القرية بمكة سوك مسد عذابا إلا ولها كتاب فاشيسي من أيكو مسد للتاج كوكما آآ ولها كتاب معلوم أي أجل مقدر مكتوب سيمن سن يامس أجلي سنني كي يددي واندى إمكا أيكو دمان زويزو يمس وعزيبة ربا تسيمو هلك الدس باكوي حكا muke halakar da al'umma ba tare da mun jinkirta musu ba an yi musu wa'azi ba wa kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulan ba ma saukar da azaba sai mun aiko da manzo kuma manzon za mu sanya lokaci yazo yayi wa'azi ga mutanen illa walaha kitabun ay ajalun muqaddarun maktub ajali wanda aka rubuta shi kamar yadda Allah yake wani kulli ummatin ajal فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قوة الأمة أنا سنيا مسلوكة لا يكون منذ جلتا في يزول مسواعدي أسنيا مسلوكة لن أينكي مسحن ذلك أي مسواعدي من ذلك يزول قرقديس إن بس جبا وشيكينا سي الله يتوكى مسدى وقوبة يكامى سدى عذابة سبو دا أبن نفك أي كتان ساقع من ذلك الله ما تسوك من أمة أجلها سبو دا أكبر وطا الأمة لتكي واتو ee tare lokacin da Allah ya rubuta mata ba wata umma take ee tare lokacin da Allah ta'ala ya rubuta mata ba ta fiko wato babu wata al'umma da zata wato wanda aka halakar da su kenan tasbiqu ajalaha take tare iya lokacin da Allah ya iyakance mata wannan da Allah yake cewa ya rubuta ya kayyade musu lokaci kuma ya tsaruna kuma ba ta jinkirtawa gaban wannan lokaci aw ba ta tsaruna anhu ba ta jinkiri akan wannan in dai lokacin yayi wanda Allah ya rubuta to sai Allah ya kama su ba za su wuce wannan lokacin ba sannan kuma ba za su jinkiri akan wannan lokacin ba za mu dakata nan insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi akan wannan ayoyi da muka karanta ayoyi na 4 da 5 kuma mu dora fatan mu Allah ta'ala ya ba mu tawfiki da dacewa da yin aiki da abin da ake mana wa'azi da shi Allah ya yi mana kurakuran Allah ya karba ayyukan mu ya zauna da mu lafiya Allah ta'ala ya tukan mu gabatan mu Allah ya ba mu lafiya a dukkanin ya ba mu lafiya a cikin rayuwa daya Allah ya ba mu shugaban nagari a kasar mu halin da duniya take cikin fitina Allah ta'ala ya yi zaman da mu lafiya a wannan yankin dawa Allah ta'ala ya kama su da laifin su ya sauka musu da kuba da ta dace da laifin Allah ta'ala ya muna mana karshen su zalunci da take Allah ya mai da shi kansu ya tsare kuma a musulmi a ko ina cikin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم